Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yako makerin ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke kawo muku shirin mu na wannan lokacin na yau Alhamis 24 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Murtala da kanan labarai.
Kasar Saudi Arabia ta bayyana goyon baya ga shirin zaman lafiya a gabas ta tsakiya ta hanyar daidaita dangantaka da Isra'ila, amma kuma ta ce wajibi ne a mutunta wanzuwar kasar Palestine. A yayin da kwararru a kasar Sudan ta Kudu suka shawarci gwamnati da ta fito da sabon tsarin tattalin arziki da zai daidaita farashin canjin kudaden waje, wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce cin hanci ne babbar matsalar kasar. Burtaniya ta kasance kasa ta baya-bayan nan a nahiyar Turai da ta kagaba dokokin takaita zirga-zirga biyu bayan ƙarin yawan kamuwa da cutar coronavirus.
Kanan labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa yayin da wasu suke yada sunaye na wasu manya a masarautar zazzaucewa, a cikinsu ne gwamnati zai zabo sabon sarki. Ɗaya daga cikin masu zaben sarki a masarautar zazzaucewa ya yi.
Kuna sanar da wannan sunaye da aka fito da su?
Ba mu sani ba.
Sun tura naku gurin gwamna?
Tukuna. Idan muka yi haƙuri na 'yan kwana kaɗan, mu ga wanda Allah zai bamu.
Alamu na cewa mutane sun kagara kamar yaushe za a sare daga nan.
Wallahi ban sani ba.
Har yau dai ana kai kunmu akan dokan nan da za ta baiwa gwamnatin tarayya damar mallakar albarkatun ruwa a Najeriya, wacce majalisar dattawa take amincewa da ita bayan majalisar wakilai ta takwas ta tabbatar da wannan dokar. To ko me ƴan kasar ke faɗi?
Ai mu ba mazancin mallaka muke yi ba, su wadatar da ruwan mana. Idan akwai ruwa a wurin mutane na ruwanmu da wani su mallaki duk abin da za su mallaka. Amma kaman birnin Kano unguwar da nake misali Hotoro, yau rabonmu da ruwa tun kabiru ga yana da wata uku a gwamnati.
Bayan haka ƙungiyoyin kwadugo a Najeriya sun yi barazanar fara yajin aiki na gama gari a ranar 28 ga wannan watan Satumba sakamakon gazawar gwamnati na janye matakin cire tallafi. Alheri Grace Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Basarakin kasar Saudi Arabia ya bayyana goyon bayansa ga shirin zaman lafiya a gabas ta tsakiya a babban taron zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba. To amma bai bayyana ko riyar za ta bi sahun haɗaɗɗiyar daular Larabawa wajen daidaita dangantakar ta da Isra'ila ba. Sarki Salman bin Abdul Aziz ya faɗa a taron da ake gudanarwa ta yanar gizo cewa samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya shine babban zaɓinmu. Za mu iya yin komai domin aiki tare wajen cimma wannan manufar ta kyautata al'amura, ta yadda zaman lafiya, kwanciyar hankali da zama tare za su wanzuwa tsakanin jama'ar yankin. Jama'ar yankin da ya sun haɗa da 'yan ƙasar Isra'ila, waɗanda 'yan ƙasar Saudiya ba sa mu'amala da su. A makon da ya gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe bayan rattaba hannu akan yarjejeniyar Abraham wadda za ta daidaita dangantaka tsakanin Isra'ila da daular Larabawa da Bahrain, cewa Riyadh za ta bi sahu a lokacin da ya dace. To sai dai a kalaman nasa a wajen taron na Majalisar Ɗinkin Duniya, Sarki Salman ya jaddada daɗaɗɗiyar matsayar Saudiya na goyon bayan sulhu tsakanin ƙasashe biyu na Isra'ila da Falasɗinu, tare da tabbatar da birnin Kudus a zaman babban birnin Falasɗinu mai 'yancin kanta. Haka kuma ya bayyana goyon bayan shirin zaman lafiya na ƙasashen Larabawa na shekara ta 2002 wanda ya tanadin tabbatar da ƙasar Falasɗinu a zaman sharaɗin daidaita dangantaka da Isra'ila. A yayin da kwararru a kasar Sudan ta Kudu suka shawarci gwamnati da ta fito da sabon tsarin tattalin arziki da kasashen da suka ci gaba suka yi amfani da shi wajen daidaita farashin canjin kudaden waje a kasuwannin bayan fage. Wani sabon rahoton kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babbar matsalar kasar ta Sudan ta Kudu ita ce cin hanci da ya yi katutu a cikin gwamnati. Wani masani tattalin arziki kuma shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta Dr. John Garang da ke Bo, Professor Abraham Matosh, ya ce kamata ya yi kasar ta Sudan ta Kudu ta koma kan tsarin tattalin arziki na samar da ci gaba, wanda a ƙarƙashinsa gwamnati za ta iya ƙayyade farashin canji na kasuwannin bayan fage, kazalika da kuma kula da shiga da fitar kudaden waje. Tsarin tattalin arziki na ci gaban ƙasa ya yi tanadin shigar gwamnati sosai da kuma faɗaɗa ƙayyade farashi da yanayin kasuwanni. to sai dai wani sabon rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta Sudan ta Kudu ya ceceki jami'an gwamnatin ƙasar da mukarraban su akan kasara tattalin arzikin ƙasar yana mai cewa ana tafiyar da ƙasar ne bisa wani mummunan tsari dake da manufar azurta ƴan boko ƴan siyasa dake ci da gumin miliyoyin jama'a da suka rade cikin ukuba tashi hankali da musgunawa a cewar shugabar hukumar Yasmin Suka wawure dukiyar gwamnati ba yaki kadai yake kara uzurawa ba haka ma shine babban gimshikin tashin rikici da rashin zaman lafiya Britaniya ta kasance kasa ta baya-bayan nan ta nahiyar Turai da ta kakaba dokokin takaita zirga-zirgar jama'a a jiya Laraba biyo bayan karin yawan kamuwa da cutar coronavirus adadin kamuwa da cutar yana ninninkawa a kowane mako a yayin da babban jami'in lafiya ya gargadin samun karin sababbin kamuwa da cutar har 50,000 a kowace rana idan al'amura ba su sauya ba kasar Burtaniya ce ta sami adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus mafi yawa a nahiyar Turai inda aka sami fiye da waɗanda suka mutu 41,000 a gargashin sababbin dokokin an tilastawa gidajen shan barasa da na cin abinci rufewa daga karfe 10 na dare haka kuma ana karfafawa jama'a da su yi aiki daga gida a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin Prime Minister Boris Johnson ya dora wani sashi na alhakin wannan yanayi akan jama'a
the vast majority have complied with the rules there been too many
yace a yayin da mafi akasarin jama'a suka yi biyayya ga dokokin da aka gindaya akwai wasu da yawa da suka saba wa dokokin wanda ya bada babbar dama ga wannan cuta ta kutso kai ba tare da an ganta ba kwayar cutar ta soma kara yaduwa ta hanyoyi masu yawa a wata agusta gwamnati ta yi kokarin sassauta dokar fitowar jama'a domin sayen kayayyaki inda ta rika biyan rabin kudin abinci da suke saya a gidajen cin abinci kano kuma ta karfafawa ma'aikata da su koma ofishinsu mutane da dama sun shiga rudani akan sakon sauyin
to kafin Murtala ya sake dawowa da wasu karin labarai a yayin da al'umma ke jiran jin sunan sabon sarkin Zazzau gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad El Rufai ya bayyana irin mutumin da ya kamata ya maye gurbin marigayi mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris gwamnan wanda yake jawabi a wajen addu'ar uku da aka yi a fadar sarkin Zazzau ya ce marigayi mai martaba sarkin Zazzau ya dade yana haskawa gwamnatin Kaduna hanya ga dai jawaban nasa a cikin wannan rahoto da Isa Lawal Ikara ya aika mana
Allah ya mana zadin sarki da zai gaje shi na alheri wanda zai yi ayyuka irin nashi wanda zai gargade mu wanda zai gaya mana gaskiya kamar yadda mai martaba Alhaji Shehu Idris ya mana domin duk lokacin da muke da matsala ko wani abu da yake damun mu idan muka kira mai martaba sarki ko ta waya ko muka zo muka ganshi yana haskaka mana yadda zamu yi domin yayi aiki da gwamnoni tun daga Abba Kyari har zuwa yau gwamnoni 20 ba abin da bai gani ba ba abin da bazai iya bada shawara ba Allah ya ji kan sarki
shi ma tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya nuna gudunmuwar da marigayi sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris ya bashi a lokacin yana shugaban kasa
Shehu Idris sarkin sasauki amma ba sarkin sasauki ne ba aboki na lokacin wanda ina Abuja ko wani abu ina so advice encouragement so Ibani advised the shower. Abrahami Raish Alam Krasi Al-Jama.
Manya-manyan baki daga bangarori daban-daban na Nigeria da suka hada da shugaban kungiyar gwamnonin Nigeria Kayode Fayemi na jihar Ekiti da shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Nigeria Simon Bakola Lon na jihar Plateau da shugaban kungiyar gwamnonin arewa ta tsakiya Abubakar Sani Bello na jihar Niger da kuma gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badar Abubakar sun yi jawabai a wurin wannan taro kuma gwamnan jihar Niger ne ya fara jawabi cikin Hausa
hakika an yi rashi kwarai da gaske domin ina yi tuna ko shekara guda ba a yi ba ko kusan shekara ɗaya da nazo nan akwai shawarwari musamman da ya bani a matsayin uba wanda kuma na yi wasu cikin shawarwarin nan kuma na ga amfanin su saboda haka ba abin da za mu yi mashi illa mu yi ta mashi addu'a kuma ga gidan addu'a
shi kuwa gwamna Muhammad Barra Abubakar na jihar Jigawa tuna baya yayi
mu tun muna yara dalibai a Ibiu Zaria nan ya zama mana wurin kawo kuka nan ya zama mana wurin share hawaye tun wancan lokaci in ta gagara ta cushe wajen sarki zaka yo kuma ba a kyamar ka ko daga ina ka fito
duk da yaya ta sunayen wasu manyan masarautar zazzau da ake aka fara labaru na zamani a matsayin wadanda aka ce a cikin gwamna zai zabo sabon sarkin zazzau daya daga cikin masu zaben sarki a masarautar ta zazzau kuma limamin zazzau malam Dalatu Kasim Imam ya ce tukuna
don Allah ya zaba mana nan gaba Allah ya sa yana tattare da alheri ya ba mu mai hakuri wanda ya ci gaba da haɗa kawunan mutane
kuna sane da wannan sunaye da aka fito da su
ba mu sani ba
kun tura naku gurin gwamna
tukuna idan muka yi hakuri na ɗan kwana kadan mu ga wanda Allah zai ba mu
alamu na cewa mutane sun kagar kamar yaushe za a sare daga nan
wallahi ban sani ba
Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
Agaje Isa Lawal Ikara har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga Murtala dauke da sauran labaran duniya
Gobarar daji a Oregon ta fara lafawa a yayin da ƴan kwana-kwana ke ci gaba da kokarin dakile harsunan wuta to amma har yanzu jama'ar Oregon suna fuskantar dogon lokacin farfaduwa daga asarar da gobarar ta janyo a cewar gwamnatin jihar Kate Brown a jiya Laraba Jami'ai na fatan cewa ruwan sama da ake sa ran zai sauka a kwanaki uku masu zuwa zai taimaka wajen kashe sauran manyan harsunan wuta da suka rage a Oregon mutane tara suka rasa rayukansu sanadiyar gobarar yayin da har yanzu ba san inda wasu mutane biyar suke ba gobarar ta kone akalla kilomita 1,500 a Oregon jami'ai sun ce kafin wannan shekara kimanin rabin haka ne yake konewa a kowace shekara a Oregon a cikin shekaru 10 da suka gabata Doug Graff, shugaban hukumar kare gobara a ma'aikatar kula da gandun daji, ya bada sanarwar cewa an kashe kuɗi har $78 million kan gobarar dajin Kaho yanzu, kuma zai iya kaiwa $100 million ya zuwa ƙarshen kaka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla wata dokar ruwa da gwamnatin tarayya ke so ta kafa wacce za ta bada damar ikon mallakar albarkatun ruwa a kasar ta sake kunno kai a majalisar dokoki ta tara bayan majalisa ta takwas ta gagara kammala aiki a kanta domin bujirewa dokar da masu ruwa da tsaki suka yi majalisa ta takwas ta tabbatar da wannan doka a shekarar 2017 amma aka samu tarjiya a majalisar dattawa wanda yasa gwamnati ta dawo da dokar ga majalisa ta tara Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta hada mana.
Wani abu da ya dauki hankalin shine a dokokin gudanarwa ta majalisar ba a yin zaman sauraren ba a sai akan wani kudirin doka sau biyu. Na tambaye daya cikin ƴaƴan majalisar wakilai kuma shugaban kwamitin da ke kula da harkokin ruwa Sada Soli Jibiya ko menene alfanun wannan dokar da yasa aka sake dawowa da ita da amsar da ya bani.
Muhimmancin ta shine babu inda yake a duniya da gwamnati ko gwamnatin jiha ko gwamnatin karamar hukuma ko gwamnatin tarayya ba za ta iya sa ido akan albarkatun ruwa ba albarkatun ruwa wani abu ne wanda yake dunnan jama'a akwai na gwamnatin tarayya akwai na jiha akwai na local government babu inda gwamnatin tarayya tace a cikin wannan doka za ta dauki albarkatun ruwa na jiha ta masa doka babu
yaya masu ruwa da tsaki irin su kungiyar kwadago ke kallon wannan dokar comrade Nasiru Kabir shine mataimakin sakatare a kungiyar kwadago ta kasa
kamar yadda muka sha fada gwamnati akwai hanyoyin da za ta samu kuɗi ba sai ta yi la'akari da irin waɗannan hanyoyi ba wannan wato hanya ne ko ince wani sabon salo ne na gallaza wato shi talakan Najeriya ita kanta gwamnati aikin ta ne kuma haƙƙin ta ne ta samu wa ƴan Najeriya duk waɗannan abubuwa na more rayuwa
daya cikin ƴan ƙasa masu sa ido a harkokin gudanarwa da mulki comrade Isa Tijani ya yi nazari akan wannan batu
ai mu ba mazancin mallaka muke yi ba su wadatar da ruwan mana idan akwai ruwa a wurin mutane ina ruwan mu da wani su mallaki duk abin da su mallaka amma kaman birnin Kano unguwar da nake misali Hotoro yau rabon mu da ruwa tun Kabiru ga yana da wata uku a gwamnati kuma a ce wai sai an mallake ni akan ruwan mato saura an mallakan nan fashi
amma gwamnatin tarayya a tabakin ministan watsa labarai Lai Muhammad ya ce babu gudu babu ja da baya abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan majalisar dokokin kasa ta dawo aiki a wannan mako mai zuwa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda. Tun bayan cire tallafin man fetur da kari akan farashin wutar lantarki da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin kungiyoyin kwadagon Najeriya, ɗan kasar da kuma gwamnati, inda aka yi tattaunawa akan janye matakin domin rage radadin da marasa ƙarfi ke ji. Sai dai hakan bai cimma ruwa ba, kuma gamayyar kungiyoyin kwadagon kasar sun yi barazanan fara yajin aiki na gama gari a ranar 28 ga wannan watan Satumba sakamakon gazawar gwamnati na janye matakin cire tallafin. Matamakin sakataren kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC, Comrade Nasiru Kabir, ya mana karin bayani a wannan rahoto da Halima Abdulra'uf ta aiko mana.
Mun sha zama da gwamnatin tarayya akan abubuwa da yawa, ba ma wannan kadai ba, in ba abin da ya shafi shi kanshi wato matsanancin halin da ma'aikatan Najeriya suke ciki da kuma talaka Najeriya, wanda washi wannan minista na kwadago koke-koken mu suna da yawa da abin da ya shafi ta kanta kungiya. A wannan da gaske ne mun zazzauna, amma bamu kaima wato cimma nasaran abubuwan da muke tattauna akai ba. Ga tsammana cikin wannan tattaunawa sai muka waye gari gwamnatin tarayya ta janye wato wannan tallafi karin kudin wutar lantarki. A da farko maganan janye wato shi wannan tallafi, abin da ya bamu mamaki shine mu bamu sani ba ko tallafin nan aihuwa yake, saboda wannan gwamnati da ta shigo ta cire tallafin nan kusan su uku na jin zuwa su hudu. Kullun in za a kare a Najeriya sai a ce ai za a janye tallafi. To tallafin nan mu bamu san yaya ake ba, bamu san kuma waye suke ci ba. Magana ta gaskiya shine gwamnatin za ta yi kari ta fito ta ga al'umman Najeriya a kira taro, abinda muke cewa public hearing, wato ajiyar ra'ayoyin yan Najeriya.
Mataimakin sakataren kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC, Comrade Nasir Kabir kenan da karin haske akan matakin da suka dauka na fara yajin aikin gama gari fadin kasar sakamakon kunci da talakawa suka shiga bisa kari a farashin man fetur da wutar lantarki. Da makatan tadi mataimakin shugaban kasa na musamman akan sha'anin yada labarai Malam Garba Shehu yayi bayani akan lamarin da haka.
Abin da ya faru, gwamnati yanzu aka gama taro, gwamnati ta zauna akan takarda da suka rubuto a dauko shugabannin mu ministoci, shugaban sassan gwamnati muhimmai a dau matsaya guda daya akan takardar da kwadago suka yi. Alhamis za a zauna da su, gwamnati za ta ce ga matsayin da muka dauka akan da kuka ba mu tun jinya tallafi. Ai dole ne ta sa gwamnati ta janye tallafi saboda tana fuskantar matsalar tattalin arziki. Yanzu da nake muke magana saboda karayar arziki da aka samu saboda annobar corona, wanda ba Najeriya kadai abu ne, duk duniya, America mutum miliyan 50 sai rasa aikin su. Wannan kashi shida ne muka rasa.
Idan ba a manta ba, gwamnatin tarayya da kungiyoyin kwadago sun gana kimanin makonni biyu da suka gabata, amma ba a cimma matsaya ba saboda gwamnati bata amince za ta janye karin kudin ba ko kuma ba wa mutane tallafi musamman ma'aikata. Abin jira a gani shine yadda ganawa tsakanin bangarorin biyu zai wakana. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Gaba sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka, baro kika don ka baiwa.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Tunda aka fara fuskantar karo fyaɗe a Najeriya, kungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama da kuma ɗaiɗaikun jama'a da dama suka shawarta sake salo da kuma hukumci mai tsanani da zai zama ishara ga masu aikata wannan laifi, kama daga hukuncin kisa zuwa dandaka. To gwamnatin jihar Kaduna ta shiga gaba a ɗaukar wannan mataki, inda ta kafa dokar dandake wanda aka samu da wannan laifin. Abin da shirin domin iyali zai nidansa kenan a yau, inda zamu fara da jin ta bakin hukumomin jihar Kaduna. A cikin hirarsu da wakilinmu Isa Lawal Ikara, kwamishinar ma'aikatar harkokin mata ta jihar Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta bayyana yadda suke kallon wannan doka.
Mun kalli wannan doka da idon basira na farko, na biyu kuma mun kalli doka wadda jama'a sun bada gudunmuwa, bada ra'ayinsu ga abun da suke so, saboda irin tsananin yanda aka ga magana fyaɗe ta yi yawa a cikin jihar Kaduna, ballantana lokacin da aka yi wannan COVID-19 lockdown din nan. to saboda haka mu mun ji dadi kwarai da gaske kuma muna fata cewa wannan doka yanda aka saka mata hannu mun tabbatar cewa idan duk wanda aka kama a jihar Kaduna yayi irin wannan har aka kai shi gaban shari'a aka yi bincike aka same shi da laifin yin wannan fadi din na tabbatar maka su kansu kotu za su yi adalci mu wanda aka yi wannan fadi din su bada umarnin ai wannan dandaka din
ana fargabar na cewa wani lokacin ba doka ba aiki da ita wani shiri kuka yi wajen tinkarar wannan kalubale
to shirin da muka yi shine mu tabbatar cewa duk wani wanda yake da hannu a cikin aiki bisa kan wannan doka na farko dai kaman aka kama kaga dole jami'an tsaro su ne masu tsarewa sannan kuma jami'an tsaro su ne ke da haƙƙin bincike sannan mu kuma anan akwai ma'aikatar da take da haƙƙi na tabbatar da cewa an yi binciken lafiya tunda akwai sac centers da aka bude guda hudu to wannan kuma haƙƙin su ne su duba wanda aka yi mafaɗi din nan su ga irin damage da aka yi da kuma ko an dauki wani ciwo ko ba a dauka ba a bada magunguna da sauransu mu anan ma'aikatan mu na walwala dole mu tabbatar cewa wanda aka yi mafaɗi din nan ya samu walwala kuma an bi sawun duk abin da ya kamata daki daki tun daga kan bincike din har zuwa kan wannan maganan magani sannan ga ma'aikatar shari'a ita kanta ma'aikatar shari'a ita take da lauyoyi wanda koda mutum bai da galihu ba zai iya daukan lauya ba to wannan ma'aikata ita za ta baka lauya kyauta wanda zai tsare haƙƙi wannan wanda aka zalunta so yanzu haka muna da lauya wanda aka turo mana wannan ma'aikata ta mu ta human services wanda duk wani abin da ya faru shi ma yana bin sawu saboda ya tabbatar cewa inda ya kamata a kai da wani advice da za a bayar da wani menene to an fitar da shi sannan sai kuma ga kotuna domin in aka je kotu kaga shine na ƙarshe kenan domin alƙalai su kuma su za su zauna su duba su gani da shedun da za a kawo tun daga kan takardar asibiti da kuma in akwai shedu na mutane da sauransu a dauki irin wa'annan sannan su kuma su zartar da hukunci to kuma akwai gidan yari domin ko da an je in aka tsare mutum in ana zuwa kotu mun tabbatar cewa kotu ta kance a aje mutumin nan a gidan yari sai in wani lokacin shigowa kotu yayi sannan a kawo shi to kaga duk kowa da kowa yana da gudunmuwar da zai bayar a cikin irin wannan dukkan mu haƙƙi ne akan mu ma duk wani wanda aka zalunta haƙƙin gwamnati ne ta tsare mishi haƙƙin shi shi ma kanshi wanda ya zalunci din zakan kawo lauyoyin shi su ma yana neman yanda za a kare shi da sauransu so saboda haka mu wannan doka ta zo mana akan gaba kuma in Allah ya yarda jihar Kaduna gwamnatin jihar Kaduna za ta yi amfani da wannan doka domin fitar mu da waɗanda aka zalunta haƙƙin su
an ce kun sha wuya ko a baya lokacin dan shekaru ne kawai wajen an je lauyoyi waɗanda suke laifin su kan zo da lauyoyi masu ƙarfi a dinga daukan abin har a gaji to bari kuma yanzu wannan doka ana ganin tayi tsauri ba kowa ne zai ga an tafi shi kotu ya gaza dauko lauya mai ƙarfi ba dan ya san zai iya samu lahani ya kuke ganin wannan kalubalen
eh to ya zama kalubale amma kuma ka san su kansu lauyoyi din su ma hanyar cin abincin su kenan amma kuma ina tabbatar maka cewa yawancin lauyoyi masu kama na tarnaƙi su ne lauyoyi masu zaman kansu saboda haka dan saboda shine aikin su irin charge and bill din nan shine aikin su ta hanyar ne suke samu su ci abinci da sauransu amma mu ma muna da lauyoyi masu ƙarfi wanda gwamnati ta dauka wanda kuma take biya kuma suke tabbatar da cewa za su tsaya tsayin daka su tabbatar cewa an yi abin da ya kamata an fitar mu da mai haƙi haƙin shi domin ba zai yiwu a ce kaman yara yan watanni ba ko yan shekaru kaɗan a ce ana lalata su sannan a ce kuma ai ko ba komai ma su kansu lauyoyin ba za su yi ƴaƴansu haka nan ba so muna fatan cewa duk wani wanda aka gani cewa ya yi ƴaƴa irin wannan to Allah da Annabi a bari a fitar mu da ƴaƴan nan haƙin su
wanda sako zaki aiki wa iyaye da kuma yaran da ake yawan samu da ana ganin kamar su ma bangaren suna ba da gudunmuwa imma dai na tarbiyyar da har ake yin abun da kuma yadda suke sanyi in an samu tafiya irin gaban hukuma
to ina jira dan wannan tambaya domin ni kullun abin da nake faɗi wallahi ina gaya maka cewa ina ba iyaye laifi saboda me saboda jariri da yadda bata iya tafiya ba ko kuma wadda ta iya tafiya ko kuma ƴar karamar yarinya da bata san ciwon kanta ba ko a daura mata talla ko kuma a aike ta wani shago da daddare ko da safe ko kuma a ce je kiki je ki yi wasa a waje wannan fadin fa bai bar maza ba bai bar mata ba a kalkalman da muke samu wallahi ina tabbatar maka cewa alkalman suna tashi a koda wani lokaci saboda ni na san cewa na farko sakacin iyaye domin titi ba zai maka tarbiyyar yara ba tarbiyya tana kan iyaye haƙƙin karewa yana kan iyaye tun kafin ma a kai ga gwamnati to iyaye su ne na farko na ya kamata su kare kuma su kula da ƴaƴan su na fata cewa iyaye muna jawo hankalin su su ƙara kula da ƴaƴan su amma mu kuma a matsayin mu na gwamnati in Allah ya yarda mu kuma zamu yi abin da ya kamata kuma muna fata kuma ƴan jarida za ku dinga bin mu kuna tuntuban mu mi ina ake domin wani lokaci idan baku tuntube mu din ba sai kaga wani abu ya zo ya kwarenye ya wuce amma idan kuna tuntuba sai kaga mu ma mun baida azama domin mu fada ma jama'a cewa ga inda aka kwana a cikin wa'ansu shari'o'in da muke dibiya
anashi bayanan lauya mai zaman kansa kuma mai dibiya kan lamura Elzubairu Abubakar ya bayyana matsalolin da yake gani za su iya zama kadangaren bakin tulu dangane da wannan yunkuri
matsalolin mu yawanci ba dokokin bane don Najeriya yanzu cike take da dokoki dokokin ma da ƴan majalisun suke yi na jihohi da na tarayya dokoki ne waɗanda dama suna nan duk da cewar tanade-tanaden su ya bambanta amma watakila da ana aiwatar da dokokin da ba buƙatan a yi wasu dokoki don a kawo ƙarshen laifin da ake magana akai mutumin da yake fyaɗe in dai za a kama shi kuma yayi kwana biyu kawai hannun ƴan sanda gobe aga an sake shi ko kuma ma a gurfanar da shi gaban alƙali gobe sai a gan shi a unguwa kuma in ya koma unguwar zai sake yin shaɗin ne wannan ya tabbatar da cewar hukunce-hukuncen da yadda ake aiwatar da su ba sa yiwuwa amma yawan dokoki ba su bane shi ma wannan dokar in ba za a aiwatar da shi a yadda aka rubuta ba to zai yi tafiya ne ta hanyar waɗancan dokoki da su ma ba su samu aiwatarwa ba don haka tunda an kafa kuma an tabbatar da cewar ga matsalolin da suke fuskantar mu abin da ya kamata a yi shine mahukunta tun daga matakin ƴan sanda da iyaye da kuma kotuna su jajirce su tsaya su ga cewar duk mutumin da aka kama an kai shi ga adalci bisa wannan doka da aka kafa
akwai masu fargabar cewa ku kanku lauyoyi za a ci karo da ku saboda akwai lauyoyi masu zaman kansu wanda duk girman laifin ka in ka zo za su tsaya maka za kuma a je a yi ta jan kafa karshen ta ma har masu karar ta gaji ya ka kalli wannan bangaren
wannan ma gaskiya ne dama lauyan da yake zaman kansa yana zama ne don ya kare mai laifi lauyoyin da suke Ministry of Justice su ne suke zama don su tabbatar da laifin wanda aka kama lauya da yake zaman kansa zai nemi hanyoyi da yawa kuma kowace hanya yana iya bi wani don ya tabbatar da cewar mutumin da ya dauke shi ya samu waraka ta hanyar a sake shi wasu lauyoyin koda mutumin yayi laifi za su tsaya mashi su tabbatar da cewar lalle an sake shi amma manufar sana'ar lauya ba haka yake ba koyarwar ma da aka yi ba haka yake ba abinda ake so shine in mutun ya zo wajenka koda yayi laifin kai kokari ne ka kai shi ga adalci akwai roƙon da ake a gaban alƙali in aka samu mutun da laifi na a rage mashi raɗaɗin hukuncin da da za a mashi amma saboda wannan hanya da aka bi ana son alƙali yayi adalci ta hanyar rage mashi hukunci
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan mai komi ne kowa ya nuna mana ku ji matakan da barista Elzubairu yace za a iya dauka na ganin kwalliya ta biya kudin sabulu kafin nan a madadin bakin namu commissioner ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hafsat Muhammad Baba da kuma lauya mai zaman kansa Elzubairu Abubakar da Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Tubahiro Diodune daidai da ce sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su ne duniya
to madalla a gaida alheri to yanzu ko ga Murtala ya dawo mana da takaitaccen labaran duniya
to a takaice basarakin kasar Saudi Arabia ya bayyana goyon bayan sa ga shirin zaman lafiya a gabas ta tsakiya a babban taron zauren majalisar dinkin duniya a jiya Laraba to amma bai bayyana ko Riyad za ta bi sahun hadaddiyar daular Larabawa ba a yayin da kwararru a kasar Sudan ta kudu suka shawarci gwamnati da ta fito da sabon tsarin tattalin arziki da kasashen da suka ci gaba suka yi amfani da shi wajen daidaita farashin canjin kudaden waje a kasuwannin bayan fage wani sabon rahoton kwamitin majalisar dinkin duniya ya ce babbar matsalar kasar ta Sudan ta kudu ita ce cin hanci da ya katutu a cikin gwamnati Burtaniya ta kasance kasa ta baya-bayan nan ta nahiyar Turai da ta kakaba dokokin takaita zirga-zirgar jama'a a jiya Laraba biyo bayan karin yawan kamuwa da cutar coronavirus.
To masu sauraro da takaitaccen labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chiba Hero Gedone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar. Baba Yako Makeri ne da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC. Nake cewa ku kasance da muryar Amurka in an jima kaɗan da hantsi. Da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT. Salamu alaikum.